sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ran Laraba 29 ga watan Yuli shekara ta 2020. Sarki Hashim Gumel ne tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamu wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Adamawa ta amince da zaben sabon sarkin Bacama. Za ku ji ko wane. Muna dauke da rahoto na musamman game da farashin ragunan babbar sallah. Sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga kasar Ghana. Amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum. Ga cikakken labaran duniya. A yau Laraba wani rukunin musulmai da basu da yawa suka isa birnin Makka domin fara gudanar da aikin hajjin bana wanda aka rage adadin waɗanda za su halarta a sanadiyar annobar coronavirus. Maimakon sama da mutum miliyan 2 da ke zuwa aikin haji a kowace shekara daga sassan duniya domin cika ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci wanda akalla ake so mutum yayi sau ɗaya a rayuwarsa zuwa wani wuri mafi tsarki ga mabiya addinin Islama. Hukumomin kasar sun tafita aikin hajjin bana ga 'yan kasar Saudiya da baki mazauna kasar mutum 1,000 kacal waɗanda aka tantance a makonnin da suka gabata. An yi wa mahajjatan da shekarunsu suka kasance tsakanin 20 zuwa 50 gwajin cutar COVID-19 gabanin shigarsu Makka, inda aka buƙaci su killace kansu tsawon mako 2 a dukkanin otel ɗinsu kafin su iya gudanar da aikin hajjin. Kazalika za a buƙace su da su sake killace kansu tsawon mako guda bayan kammala aikin hajjin. 'Yan makonni gabanin fara sabon zangon karatu a wannan shekara, ana sa ran mataimakin shugaban kasa Mike Pence zai kai ziyara jihar North Carolina a yau Laraba don assasa kudurin gwamnatin Trump na ganin cewa an koyar da yara a ajujuwansu kamar yadda aka saba. Sai dai kuma shugabanni da wasu 'yan raji a jihar suna ba da shawarar da a ƙara baiwa hukumomin gundumomin damar yin zaɓi kan yadda suke so su gudanar da karatun saboda cutar coronavirus. Ofishin Pence ya ce zai ziyarci wata makaranta da ke wajen ofishin Raleigh, inda kimanin ɗalibai 300 suka fara ɗaukan darussa a makarantu. Kana zai halarci wani zauren tattaunawa domin duba irin matakan kariya da aka ɗauka a makarantar. Sake buɗe makarantunmu domin yaranmu su koma karatu ne abu mafi a'ala ga 'ya'yanmu, Pence ya ce a yayin wata ziyara a Indiana. Ya kuma ƙara da cewa yin hakan ya fi dacewa ga iyalan da ke aiki. Wasu daga cikin tsarin makarantun kasar mafi girma ciki har da Los Angeles, Atlanta da Houston tuni suka bayyana cewa za su koma karatu amma ta yanar gizo ne kawai. Ganin sabbin mutane 30 da suka kamu da cutar COVID-19 a birnin Da Nang na kasar Vietnam tun a ƙarshen makon da ya gabata ya kawo ƙarshen kwana 100 da kasar ta kwashe ba tare da ganin wani da ya kamu da cutar a cikin gida ba. Gabanin hakan, jama'ar kasar sun kasance cikin yanayi na nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan lokaci yayin da cutar take ci gaba da addabar sauran sassan duniya. A halin yanzu, sabbin alƙaliman waɗanda suka kamu da cutar sun sa hukumomin kasar ta Vietnam cikin yanayi na rudani kan yadda cutar ta kasance cikin al'ummar da yadda mazauna garin suka harbu, duk da cewa mafi akasarin su ba sa tafiye-tafiye. Ita dai Vietnam ta kasance abin sha'awa ga kasashe da dama, musamman kan yadda ta yi maza-maza ta ɗauki mataki a lokacin da cutar ta ɓarke, inda har ta ruwaito cewa babu wanda ya mutu sanadiyar annobar. Sai dai kuma ƙwararru sun ce akwai yiwuwar cutar ta iya sullubewa ta wata kafa. Fitaccen ƙwararren masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya yi gargaɗin cewa yayin da ake samun nasara mai ma'ana a game da samar da rigakafin cutar COVID-19 a faɗin duniya, ya zama wajibi mutane su kasance sun gamsu da sahihancinta. A wata hira ta musamman da ya yi da kamfanin dillancin labarai na Associate Press a daren Talata, ma'aikacin cibiyar lafiya ta ƙasa Dr. Anthony Fauci ya ce aikin samar da maganin cutar na sauri lura da yadda ake buƙatar maganin cikin gaggawa, sai dai ya ce mai yiwuwa hakan zai iya sa a nuna damuwa kan rashin ingancin maganin. Fauci ya ce sai an yi aiki tukuru wajen wayar da kan al'umma don a kwantar musu da hankali. Muna so mu tabbatar cewa ba mu ɓoye wa mutane komai ba. Muna kuma so mu gamsu da cewa saurin da ake yi na neman maganin ba zai hana a tabbata an kiyaye lafiyar jama'a ba, sannan ba zai sa a karya ka'idojin da binciken kimiyya ya shimfiɗa ba. Daga karshe jaridar New York Times ta ruwaito cewa masu satar bayanai 'yan kasar China sun yi ta yin wuce a jerin na'urar kwamfutar Fadar Vatican tun daga watan Mayu a wani abu da ake gani yunkuri ne na yin leƙen asiri gabanin wata muhimmiyar tattaunawa da cocin Roman Catholic za ta yi da kasar China mai bin tsarin kwamisananci. Jaridar ta ruwaito cewa wannan kutse da wani kamfanin tsaron yanar gizo mai zaman kansa na Amurka mai suna Recorded Future ya gano kasance karin farko da aka kama masu satar bayanai dubu-dubu suna kutse akan Vatican da wani rukunin wakilan fadar da ke zaune a Hong Kong wanda ke tattaunawa da kasar China akan matsayin coci a kasar ta Sin. Jaridar ta ce kwararru a fannin tsaron yanar gizo na Recorded Future suna zaton masu satar bayanan suna yi wa gwamnatin Sin aiki ne.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington. Madalla, kamar yadda wata kila aka ji a farkon shirin gwamnatin jihar Adamawa ta amince da zaben Mr. Daniel Shaga Ismaila a matsayin sabon sarkin Batama, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Ibrahim Abdulaziz.
Yanzu haka dai a iya cewa kashin cika-cika tek da muka gwamnatin jihar Adamawa ta amince da zaben Mr. Daniel Shaga Ismaila wanda tsohon jami'in hukumar yaki da sha da mafatocin miyagun kwayoyi ta Najeriya ne NDLA a matsayin sabon sarkin Batama wato Hamma Batama. Zaben nasa dai ya kobiyo banka da kuriyar da masu zaben sabon sarki da ake kira zaki suka yi, inda shi da cikin tara suka rattaba hannu na zaben Mr. Daniel Shaga Ismaila a matsayin wanda zai maye gurbin sarkin da ya rasu a watan jiya Homon Steven Irmiya. To wai ko me shugabannin al'umman Bacheman ke cewa ne game da wannan amincewa da gwamnan jihar Ahmad Umar Fintire ya yi a yanzu Chief Thomas Matayes da ke zama zumbali ta Bachema wanda shike magana ma da yawun fadar masarautar.
Babban kira dai zai tafi ga wayar da suka nemi sarauta tun ga dukansu daga cikin gidajen sarauta guda shida ne kuma dukansu ubansu da ne. Kaga ya kamata wayanda ba su samu ba su yi hakuri su taimaki shi wanda ya samu a hada kai don a samu zaman lafiya. Don na shiga cikin gardama ana ta zuga yara su yi shaye-shaye su yi ta barna ba zai yi kyau ba. Kuma mun kasar nan na cikin wahala sosai. Abin da ake nema shi ne zaman lafiya. Bude kasa yadda mutane za su samu zaman lafiya irin wanda muka saba da shi tun da mun zauna lafiya da mutane wanda ba bashawa ba da me zai hana mu zauna lafiya da su yanzu zaman ba da ƴaƴansu da suka haifa. Zaman lafiya shi ake so a samu zaman lafiya kasa ta samu cigaba musayar komi amfanin gona ya bunƙasa a more arzikin da Allah ya ba.
Kamar yadda yake ma a tarihi da kuma al'adar Bachema gidajen sarauta shida ne ke neman sarauta inda ko aka shafe fiye da makonni biyu ana laluban wanda zai zama sabon sarki. Kuma yanzu tuni sarar al'umman jihar suka maso matufa albarkacin bakinsu. Chief Emmanuel Bello tsohon dan majalisar wakilai ne ya yi fatan cewa
da farko dai ina so in yi ma mutanen Numan Federation gaba ɗaya ta'aziyyar tsohon sarki da ya rasu. Allah ya ji kansa ya gafarta masa. Na biyu shine wannan sarki dai Dr. Daniel Samael mutum ne wanda mutumin kirki wanda na san shi da daɗewa kuma mai nutsuwa kuma wanda yake da sarauta a jikinsa kuma in Allah ya so ya yarda ba za a ji kunya da shi ba. Na fatan Allah zai taimaka mishi ya bashi tsawon rai ya bashi lafiya. Kuma ina son yi godiya ga wanda suka zaɓe shi wato kin makers na mutanen Numan da kuma gwamnatin Adamawa da tabbatar mishi.
Yanzu haka za a ma shafe kusan mako guda ne ana wa sabon sarki wankan al'ada kafin daga bisani a yi bikin nadi, yayin da ko za a ma zura ido a ga irin kamun ludayinsa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gai da Ibrahim Abdulaziz. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan.
Corona virus, corona yunwa, corona tashin gida gida. Kin ma cutar bata kama ka ba, ka koma zaman gida. Mata ke zaman gida, yau kuma ya koma ne ƴan maza. Duk sababin corona virus yau ga dangi guri ɗaya. Yeah. cuta kai magani sana za su binci ko gargajiyar ko na zamani ga kanwa da sabara ga zai kinda zuma madan dani ne amma sun ji maganin cutar sai dai ai zaman gida
Daidai lokacin da al'umman musulmi a fadin duniya ke shirin babbar sallah wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambul ya duba mana yadda ake sayar da dabbobin sallah ya kuma hado mana wannan rahoton na musamman
Tun shekaru da yawa masu sana'ar dabbobi musamman raguna a wasu kasashen Afirka kamar arewacin Najeriya suke safarar raguna zuwa kudancin Najeriya lokutan sallar layya sallar karama bukukuwan Kirsimeti Maulidi da ma bukin Easter wani lokaci masu raguna kan yi sa'a raguna na tsada kuma raguna su kare an sai karkaka wani lokaci kuma raguna na arha sai kwantai har a koma da su arewacin Najeriya da ma wasu kasashen waje a yayin da wasu ke cewa ragunan na tsada wasu ƴan kasuwar kuma suna cewa ragunan arha suka yi na ziyarci kasuwar dabbobi dake garin Akinyele waje da birnin Ibadan don in ji yadda farashin raguna shike a wannan shekara
ada ga Ni sunana Yaga na Mainiya.
Daga wace jaha kake kawo wannan rago?
Daga jahar Yobe da yake fitowa da wannan raguna.
To yaya batun farashin raguna a wannan shekara?
Gaskiya wannan shekara farashin ragunan namu yafi duk kamanda. Suna da rakware da gaske.
Me yasa suke tsada?
Eh dalilin wallahi Boko Haram ne ya hana mana wannan alamarin nan. Kwantar da hankali. Suna koran mutane duk sun kore mana mutane sun kakkashe mana mutane madabun mu da kazumun wanda aka dauka. Ba mutane kuma ga dogon rani da muka shiga shi yasa dabbobin suka mu mace wurin su.
Yanzu kamar wannan rago suno ake taya shi.
A yanzu wannan garin ragunan nan ina ya faida 25,000 saukin sa da. Saboda dama tsadan sa 25,000 yana wannan.
Wannan fa
kamar wannan zai 20,000.
Wancan babban fa.
Wannan babban zai kai wa 50,000 yanzu muna ya faida. In ba ka faida haka nan ba saboda kudin motar da sauran su. Ba ka samu fitowa.
Wancan karami udan san fa.
Wancan udan da kai ganin shi ma zai kai wa 15,000. Karamin sa dai kenan.
Waɗannan da ka faɗa farashin su kamar babban wannan. A shekarar bara farashin su kamar nawa ne?
Ka ganin na bara gaskiya bai huce 30 ba amma ka ganin bana zai 50.
To wannan fa.
To wannan karamin a bara bai huce 15 ba amma bana ka ga 25 yana yi.
To yaya batun kwantai tunda wata shekara ana kwantan raguna kuma da su arewa.
Eh to ya zamu yi diba kai mun mu koma kuma mu sake ciwon wanda Allah ya raya raya da shi mu
gani. Eh suna Abubakar Zakir Abugar Tambol local government sana'a ta rago.
Su shekara nawa kana sana'a rago?
Yanzu insha Allah na kai shekara 15 ina sayar da rago.
To yaya farashin rago yake idan aka kwatanta shi da shekarun baya?
To gaskiya dukkan alamu bana insha Allah muna tunanin ya hidu inda ya hito tsada. Ta sa 50,435 abinda kai 25.
To irin masu girman nan manya manya irin waɗancan fa.
100,000, 100,000, 80,000, 90,000.
To me ya kawo tsadar rago?
Saboda wannan cutar ta coronavirus da ta haddasa hakan ga shi ya karasa komai ya daga. Shi yasa rago ya tsada.
To ya masaya ana mutane na zuwa sai?
To lalle suna zuwa hankali a hankali insha Allah.
Kamar yanzu ka sai da rago nawa kai?
Kamar insha Allah ina tunanin tsakanin jiya da yau an sai na sai rago ya kai guda 10-15.
Kudi hannu ko bashi?
Kudi hannu.
Sunana Abubakar Umar birnin Tudu Anka local government a jihar Zamfara state.
Kai mai sana'ar raguna ne?
Ni mai sana'ar raguna ne.
Yanzu raguna ka kawo?
Eh na kawo raguna ne.
Kamar guda nawa ka kawo?
Na kawo guda 20.
Duk shekara kana zuwa?
Duk shekara ina zuwa.
To yanzu yaya ake sai da raguna a wannan kasuwa ta Akinyele Ibadan?
To gaskiya ana sai da raguna a hankali a hankali kuma farashi na taya daidai da muka zo.
Kuma suna tsada ko suna arha?
To gaskiya na dan taya ba tsada ko ba arha ba amma dai muna sa ran ya tsada Allah su.
Yanzu ka sai da wani abu?
Ai na sai da.
Raguna ka sai da?
Na sai da rago biyar.
No no ka sai da su?
Na sai da na 50,000, na sai da na 60,000, na sai da 70,000.
Yanzu kamar wannan uda yana nawa yanzu?
Wannan uda insha Allah yana da 25,000-30,000.
Shekarar bara fa?
A shekarar bara 20,000 ne.
Wancan babban jan uda fa?
Wancan jan uda a bana na sai da shi 70,000-75,000. Bara ya kai 50,000.
Ya naka gani me ya kawo tsada raguna?
Abin da naka gani to karamcin su ne naka gani alamar sun kadan kara.
Kamar an rage kiyon su daga arewa ne ko kuwa?
A'a ina ganin daga matsalar rage boda ne saboda an hana shigowa da raguna daga Niger irin kozaye din nan marasa nama din nan dan shi na sa shi so gani suna sai da arhamun ko da wasu suke daraja amma bana namu alhamdulillah gurgudu ana taya
Muhammad Sani daga jihar Katsina.
To ya farashin rago yake?
Farashin rago a Katsina gaskiya bana ya hi bara sauki saboda yanayin ba kuɗi yanayin shekara da ake ciki
ba inda a can Katsina rago na sauki. To anan Ibadan fa da kuka zo yanzu?
To mu dai nan Ibadan gaskiya yana dan yin da tsada amma ba dai kamar da ba dai kamar bara ba nake gani.
To ku kuna sai da sauki?
To muna sai da sauki wala. Muna sai da sauki.
Eh Alhaji Bala Ahmed ni sana'ar rago nake.
Shekara nawa kana sana'ar rago?
Zan samu 25 a kalla.
To ya kaga sana'ar rago take idan ka kwatanta ta da shekarun baya?
To lalle shekarun baya da wanga shekaru na yanzu ba zai zo dai ba. Saboda shekarun baya lalle rago ya an samu abinci da shi bakin gwarwado.
Kana nufin me kenan?
Eh lalle shekarun baya rago ya shi tsada. Yanzu ko rago domin Allah ba tsada yake ba. Ba kamar bana ba kuma ba kamar bara ba.
A nan Ibadan kenan ko?
Ibadan arewa ma haka.
Idan wasu jihohi sun ce suna tsada ne?
Eh to ka san kowa da irin yadda yake yanayin jiya. Lalle mu dai muna ganin ma yanzu bai tsada arewa nan din ma baya tsada. Lalle muna sha mai da rago gida ni kai na shekarun baya. Saboda rashin ciniki yayi tsada, yayi tsada lokacin. Kudin ka ba su dawo waye dai ka koma shi.
Mansur Ibrahim,
ka dade kana sana'ar rago?
Kwarai kau na dade na haura ma shekara 20 ina kawo rago tun daga tsohuwar Bodija a kawowa nan a Kinyele abinda nake yi kenan duk kuma duk shekara tunda kasuwannan ta dawo nan wurin sabuwa a Kinyele ban taɓa fashin kawo rago nan ba.
Masu sai da raguna da yawa suna cewa suna hasara. Ka taɓa yin hasara wajen sai da rago?
Kwarai kau na taɓa yin asara.
Wace shekara ce ka yi hasara?
Ka ga bara na yi asara ta haura ma ta 120,000. Shekarar da muka dawo nan na yi asara za ta kai ta 150,000 a nan wurin.
To duk me ya kawo wannan hasara?
Abin da ke kawo
dawowa zaka je can arewa ka sau rago ka zo nan bai mai da kudin sa saboda mu dai abin da muka fi kuka da shi yawan cushewar da ake yi yau a kawo gobe a kawo kullun safkale ba dare ba rana shike kawo asarar rago amma in ba dan haka ba wallahi ta falke da sai yayi dariya ya dira kafar shi ma wallahi tallahi saboda riba
ni madu ne sunana
daga ina ka kawo rago
daga difa sai ka san Niger ce
kamar rago ne ka kawo
rago da yawa muka kawo trailer ya kai daya biyu ma in mun kawo Ibadan ba
so ya kasuwa take
gaskiya ba ci niki yanzu ko tai ban fara ba
kai ko daya ban sayar ba to masa ya ba su zuwa ne
eh akwai su suna shigowa amma farashin mun nan ma na can din ma bai kai ba
to rago tsada yake kenan kuku arha
gaskiya a can wajen mu yafi tsada
yafi na Ibadan
yafi na Ibadan tsada
yanzu ya zakai da ragunan kenan
to ga sunan dai suna nan da mu lallaba mu ga abin da Allah zai yi kafin zuwa gobe
to kuma duk da hali ya za ku yi
eh ga gobe dai mu fara mu gani ya
ka taba yin kwanta rago
a ban taba yi ba
to ana ka gani me ya kawo rashin kasuwa
rashin kasuwa to waye sani yanayin ne ya bambanta can wajen mu din raguna suna da dan ada amma nan kuma suna da sauki sosai muna ga
sunana ne Abdurrahman Adefonso
me ya kawo ka nan a kin kasuwar dabbobi
na zo sayan dabbobi ne kuma na ga dabbobi kuma sai tsada da yawa
rago ka zo sai ko akuya
rago na zo duba kuma ragon bai ya kasu fiya
nan nawa kake son ka saya
kamar na 30 nake so amma dai na dudduba sai tsada yake kamar na 40-50 nake so samu
to san bara ka sai rago
na sai rago mai harhanin sai bara
kamar na nawa ka sai
kamar na 20,000 na sai bara
ana ka gani me ya kawo tsadar rago
to corolla wanda yake duniya shine kawo tsadar raguna yanzu nan saboda corolla nan ya bata din Nigeria
to amma ga wasu masu raguna na ciya ba su ma samu an taya musu ba
ba kudi ne
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria
a gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma sai
wasanni a takaice
san kasar Ghana Jordan Ayew ya nuna cewa ya ji wani irin karamawa bayan da ya lashe lambobin yabo guda uku a Crystal Palace Ayew dai babu shakka shine dan wasa da ya fi saura duk burgewa kakan bana a cikin jerin ɗan wasan na Eagles dan wasan na Ghana ya zira kwallaye tara a cikin raga'a wasanni guda 39 wanda ya iza mazajen faman na Roy Hodgson zuwa matsayi na 14 a ƙarshen kakan bana Ayew mai shekaru 28 ya nuna bajinta a kakan na bana kuma bai tafi ba tare da an sanda abin da yake yi wa clubin ɗinsa shekarar nan ba saboda ya lashe kyautar ɗan wasan ɗan wasa na shekarar sannan kuma ya lashe kyautar ɗan wasa na club ya kuma lashe kyautar wadda ya fi zura kwallo wadda ya fi kyau bana sama da 'yan wasan ɗiyan ƙasar Ghana guda 30 a ƙasar India na bukatar cikin hanzari shugaban ƙasar Ghana na Akufo-Addo ya taimaka musu saboda sun kasance a can cikin ƙasar ta Asiya da ba su san abin da suke ciki ba a dalilin ɓarkewar cutar coronavirus ranar da ranar wucewa Richard Hansen dai ya nuna ainihin imauta sa Adima Por sannan ya gabatar da kukansa ga shugaba Akufo-Addo ya yi tsakani domin tafa su shi da wasu sauran 'yan wasan Ghana guda 30 a can kasar. Accra House of Oak ɗayan jigo a Premier League ɗin kasar Ghana ta ɗaura aniyan naɗa Issa Udantin a matsayin mataimakin mai koyar da clubin ɗin wasa domin a cikin gefe na tawagar 'yan fasaha da Edward Ni Odum ke jagora. Clubin dai ta kasance ba ta da mataimakin mai koyarwa a kakan na bana gabanin dakatar da ligin din a dalilin cutar coronavirus. Udamtu dai wanda tsohon dan wasa ne na club ya yi aiki da tawagar da 'yan fasaha karkashin Dr. Yamuta Maklo kuma zai yi komowarsa na biyu kenan a clubin din. Gwamnati za ta iya sauƙaƙa haramci da aka ɗibiya wa wasannin ƙwallon ƙafa a nan ƙasar zuwa ga kwata-kwata shashen tigo da za su wakilci Ghana a gasar cin kofin Africa da kuma Confederation Cup bayan na dakatar da wasannin league din kasan nan a ranar Lahadi shugaban na Akufo Addo ya bada sanarwar cewa Black Maidens da Black Princesses da kuma Black Stars su soma shirye-shiryen su na ainihin wasannin su na kasa da kasa a cikin watan Satumba wannan ra'ayi ya jawo kiraye-kiraye ga club da soma samun horo amma Dr. Isiyayen Naci cewa sakamako na kawo sassaucin ga kungiyoyin na matasa na kasa zai zama wani mataki da zai sa kwata-kwata Ashanti Gold su soma shirye-shiryen su da wannan labari na Ashanti Gold da Ashanti kwata-kwata muka so karshen labarin wasannin na yau Rudwan Lam tara ba sashi na kausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaidar Rudwan Abbas da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
a yau da raba wani rukunin musulmai da ba su da yawa suka isa birnin Makka domin fara gudanar da aikin hajjin bana wanda aka rage adadin waɗanda za su halarta a sanadiyar annobar coronavirus maimakon sama da mutum miliyan 2 da ke zuwa aikin haji a kowace shekara daga sassan duniya domin cika ɗaya daga cikin shiga-shigan musulunci wanda akalla ake so mutum ya yi sau ɗaya a rayuwarsa zuwa wani wuri mafi tsarki ga mabiya addinin Islama hukumomin kasar sun tafi ta aikin hajjin bana ga 'yan kasar Saudiya da baki mazauna kasar mutum 1,000 kacal waɗanda aka tantance a makonnin da suka gabata in makonni gabanin fara sabon zangon karatu a wannan shekara ana sa ran mataimakin shugaban kasa Mike Pence zai kai ziyara jihar North Carolina a yau Laraba an assasa kudurin gwamnatin Trump na ganin cewa an koyar da yara a ajujuwansu kamar yadda aka saba sai dai kuma shugabanni da wasu ƴan raji a jihar suna ba da shawarar da a ƙara baiwa hukumomin gundumomin damar yin zaɓi kan yadda suke so su gudanar da karatun saboda cutar coronavirus ofishin Pence ya ce zai ziyarci wata makaranta da ke wajen ofishin Raleigh inda kimanin ɗalibai 300 suka fara ɗaukan darussa a makarantu ganin sabbin mutane 30 da suka kamu da cutar COVID-19 a birnin Danang na ƙasar Vietnam tun a ƙarshen makon da ya gabata ya kawo ƙarshen kwana 100 da ƙasar ta kwashe ba tare da ganin wani da ya kamu da cutar a cikin gida ba gabanin hakan jama'ar kasar sun kasance cikin yanayi na nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan lokaci yayin da cutar take ci gaba da addabar sauran sassan duniya
to masu rawar baki dai abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku dosa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Sarfil Hashim Gumel ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC assalamu alaikum